الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيء قبل التفسير منا وإن رمضان شكرا جمودي ذري مدى أربعين نزاع إجرى رمضان الله صلى الله عليه وسلم بكريمة فدوى مدينة wanda ya daidai shekara 2020 miladiya. A yau insha Allah za mu yi majalisi na biyar ko muna cikin suratu Ali Imran. Majalisin da ya gabata mun tsaya a ƙarshen aya ta 139, wato a can baya ina magana ta cewa 130 da kaza sai da 20 da wani abu ne. To kasa ne ke saboda yanayin da tafsiri yake na coronavirus ya harka ne uku ma biyu sai ta zame mini uku kawai da nake faɗar ta uku. To saboda haka a yau ne muka shiga aya ta 130 da wani abu. To za mu sake maimaita ainihin aya ta ƙarshe da muka fassara saboda mu ƙarisa bayaninta kuma mu ci gaba da aya da take da alaƙa da ita ta gaba. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً
وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
وبنجي تعالى كي والذين إذا فعلوا فاحشة والمؤمنين قريتون وان ينسك على أيكة على الفاشا الفاشا شيني ممونا أيك ذنب إن دا يكيد كلمة وفيكم يكيد مون كمان زنا شنجيا ساتا دصورا من يديكم أو ظلموا أنفسهم ko kuma suka zalunci kawunansu wato shine suka yi laifin da bai kai waɗannan laifin ba, wato ba manya-manyan zunubai ba ne amma kuma haramun da zunubin ma idan suka yi haka zakarullaha sai su fi na girman Allah sai su fi na narkon da Ubangiji Ta'ala ya yi a kan wanda ya aikata irin wannan laifin sai su fi na Allah Ta'ala ya haramta wannan abu kuma ba ya son ba. Saboda haka fastaghfiru li dhunubihim sai su nemi gafaran zunuban nasu, su nemi Allah Ta'ala ya fi musu wa man yaghfiru dhunuba illa Allah sun san cewa babu mai gafarta zunubai sai Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Wa lam yusirru ba za su ci gaba ba ala ma fa'alu akan abun da suka aikata na laifi su ci gaba da aikata shi ba wa hum ya'lamun alhali sun san cewa laifi ne sun san cewa haram ne. To kaga wannan shi ne ɗabi'a ta mu'mini idan ya saba Allah Ta'ala zai ji tsoron Allah, tsoron Allah sai ma mai zuciyarsa maza-maza sai koma zuwa ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala sai tuba. Idan mu'mini shi da'ima a cikin istighfari yake da tuba zuwa ga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Abbas zai ce al-fahishatu az-zina wa zulmun nafsi dunahu min an-nazar wa al-jam. Yace abinda ake cewa al-fasha shine zina, zalunta kai kuma ma dunan abu da bai kai zina ba kamar kallon mace ko kuma wato ainihin taɓa jikin zina. Abin da ya sa idan an faɗi alfasha ake fara harawaro zina saboda munin aiki kuma saboda Ubangiji Ta'ala ya ambace shi alfasha domin ya ce wala taqrabu zina إنه كان فاحشة وساء سبيلا kada ku kusanci zina domin zina alfasha ne mummunan aiki ne kuma mummunar hanya ce tana lalata tsoro tana lalata mutunci da taba addini ka ta taba mutunci saboda haka idan mutum ya idan ake mutum wani yana alfasha to kenan yana zina to wasu munanan ayyuka manya manya sawan a baki yake yin ko kuma daga ban sai yake aikata yake aikata idan an ce wani ya zalunci kansa shine ya aikata sabon Allah abun da yasa sabon Allah ya zama zalunta kai saboda kana kai kanka zuwa ga azabar Allah idan ka saba Allah ta'ala ka aikata haramun Allah zai azabtar da kai kaga ka ci cikar da kenan sai ka jawo kanka azaba shi yasa duk wani sabon Allah subhanahu wataala yana ce maka zulmun nan wato zalunzan wato ainihin rai ke shine mutum zai zalunci kansa kai kanka zuwa ga azabar Allah da sababin saba wa ubangiji subhanahu wataala wato da yake idan zalunci ya kasu kashi akwai zulmul abdi bainahu wa bain rabbihi zaluntan bawa tsakaninsa da ubangijinsa shine mutum ya zalunci Allah subhanahu wataala ya ci bawa Allah haƙƙinsa wannan shine shirka saboda tauhidi haƙƙi ne na ubangiji subhanahu wataala idan ba kai wa Allah tauhidi ba kaman ka zalunce shi sai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Mu'adh bin Jabal lokacin da ya goye shi akan jaki yace ya Mu'adh أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال والله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. إتي معاذ فاتن حق الله أكم باين الله ده حق باين الله أكم بنجي تعالى إتي أه بيتري بالله ده منظور تسوس قتل. إتي حق الله أكم باين الله شنو سبوا تامس كتم تشرك. فهذا إنسان شرك أبو سباش حق الله. Haƙƙin da Allah ta'ala ya tsora wa kansa na bayinsa shine idan ba su masa shirka ba zai azabtar da su ba wa zai yi shirka babban zalunci ne shi yasa ubangiji ta'ala yake cewa inna shirka la zulmun azim shi shirka zalunci ne babba to sai zalunci na biyu shine zulmun insani nafsahu mutum ya zalunci kansa shine sauran sabon ubangiji subhanahu wa ta'ala duk wani nau'i na sabon Allah wanda ba shirka ba to kana zaluntan kanka kana kai kanka zuwa ga azaba sau ubangiji subhanahu wataala da sababin wannan laifin da kake nau'i na biyu na uku na zalunci shine zaluntan bayin Allah shine kake haƙƙin wani ko ka sauya wani haƙƙin idan ka kika ba mutum haƙƙinsa ka zalunce shi idan ka kwace masa wani abu nasa na haƙƙinsa ka zalunce shi idan ka tauye masa ka kika ba shi haƙƙinsa daidai yadda ya kamata ka zalunce shi idan ka ci masa mutunci ba gaira ba dalili ka zalunce shi idan ka azabtar da shi ko ka wahalar da shi ba tare da wani haƙƙi ba nan ma ka zalunce shi wannan zaluncin ko ubangiji ta'ala ba ya yafe shi har sai shi dan adadin ya yafe yasa Allah ta'ala ya ce ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalimu ya ku bayina wato na sanya zalunci na haramta kai na zalunci kuma na sanya shi haramun a tsakanin ku kar ku zalunci kuma dan ka zalunci wani to Allah ta'ala bai zai yafe maka ba har sai wannan mutumin ya yafe maka idan bai yafe maka ba sai Allah ya kama ka da wannan zaluncin wato ainihin ranar alkiya ko da haka mu ji tsoron zalunci ko wani iri ne amma duk mutumin da ya saba wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya tuna girman Allah ya yi nadama a kan abin da ya yi ya tuba da niyya ba zai sake wannan laifin ba tsakaninsa da Allah to ubangiji ta'ala zai yafe maka hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wani mutum ya yi laifi sai ya ce rabbi inni azanabtu dhanban faghfir li ya Allah na yi zunubi ka gafarta mini sai Allah ta'ala ya ce abdi amina dhanban fa alima anna lahu rabban yaghfiru dhunuba ya'khudhu bihi fa ghafartu li abdi sai Allah ta'ala ya ce bawa na ya yi laifi kuma ya san cewa yana da ubangiji ta'ala wanda yake gafarta zunubai kuma yake iya kama mutum da zunubansa to na gafarta wa bawa saboda haka ka roki Allah ta'ala ya gafarta maka tsakani da Allah sai Allah ya gafarta maka sannan mutumin ya sake yin wannan laifi sai ya sake tuba zuwa ga Allah ta'ala Allah ya ce na yafe maka ya sake har sau uku ya sake tuba zuwa ga Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce wannan bawan na ya san yana da ubangiji wanda yake gafarta laifi kuma yake kawo mutum da laifi ya nemi gafara na to ina shaida muku cewa na gafarta maka sai Allah ta'ala ya gafarta maka wato da za ka yi laifi sau ɗari kana tuba Allah ba zai sa bare ma ka gafarta maka ba sai dai in tuban naka ba don Allah kai ba idan ka tuba ne don gobe ka sake komawa to wannan tuban dama ba ta karku ba amma in ka tuba da niyan ba za ka sake yi ba Allah sai ya ce maka gobe ma in kai laifin ka sake tuba da niyan ba za ka sake yi ba Allah zai gafarta maka ko da sau dari hadisi ya tabbata a cikin sunan na Abi Dawud daga Abu Bakar radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi wanda sai na Ali ya rawaito hadisi yace idan wani daga cikin sahabban manzo sai ya ga mini hadisi sai ce ya rantse manzo sai ya faɗi wannan hadisi to wannan sai na Abu Bakar sai ya ga mini hadisi sai na Abu Bakar ko ba za ka sake rantsuwa ba shi abun gaskantawa ne yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace imanir rajul yudhnibu dhanban fa yatawadda fa yusilu wudu'a ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله عز وجل الا غفر له في باب وجه المسلم ده زي ذنوبي يي الولا يكوتك الولان ذا يتاشي ينا بلا ركعه بيو نيمي الله تعالى يا غفر تامسا باقي ubangiji تعالى غفر تام وانا شيء يعني في تكا كيت مت صلاه التوبه كاي يي دي او جن الله تعالى سي كدي كاي الولا ني كيو كاي نا بلا ركعه بيو سي كدغا انو فروقي الله تعالى يا دي مكا wannan laifi idan kai haka to ubangiji ta'ala zai yace maka dukkan laifukan da ka dauka wanda ka tuba zuwa gare shi sannan hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari magala ta faɗi sai da yake rifari an ka kula allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika man sanatu a'udhu bika min sharri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi فغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت ماذا كما yake shugaban istighfari shine wannan addu'a da na karanta kace ya Allah kai ne ubangiji na babu abun bautawa da gaskiya sai kai ta halice ni ni bawanka ne ina nan akan alƙawarin ka gurgudun iko zan cika maka alƙawarin ka na bin umurnin ka sannan ina neman tsarin ka daga sharrin abun da na aikata kuma ina tabbatar da ni'imomin da ka mini lalle ka ni'imta ni kai mini ni'ima sannan ina tabbatar da laifukan da na dauka lalle ni mai laifi ne ni ba mai gaskiya bane ina zunubai ya Allah ka gafarta mini babu mai gafarta zunubai sai kai magana ta wace man qalaha dukkan wanda ya faɗi irin wannan istighfari minan nahari muqinan laha muqinan biha ina ne yaqini da wannan istighfar din ma'ana da ikhlasi tsakanin sa da Allah yayi sannan sai ya mutu a wannan ranan kafin ya mali ubangiji subhanahu wata'ala zai gafarta masa ya tashi a aljanna idan kuma da yamma ne yayi wannan istighfari yana mai yaqini a zuciyarsa tsakanin sa da Allah yayi to kafin gari ya waye sai ya mutu ubangiji ta'ala zai tashi a cikin aljanna saboda haka kullum idan kana neman gafarar ubangiji ta'ala to kana bukatan aljanna ne zaka tafi lahira ba tare da zunubi ba tunda ko baka da zunubi ai ba zaka tafi dawa kaga aljanna zaka tafi kai tsaye to ubangiji subhanahu wataala ina fada mana siffofin bayin Allah na gari su kullun a cikin istighfar take kuma sannan yake walam bisuru ala ma fa'alu wa hum ya'lamu ba ta ci gaba da wannan laifi mutum yana istighfar yana kafawa Allah yana kaga ina imani anan ya kamata imanin ka ya hana sabon Allah to zaka ba za ku ci gaba da sabawa Allah ba alhalin sun san cewa abin da suke yi laifi ne a suna tuba su koma zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma ba za a aikata karamin laifi ko babba domin karamin laifi in kullun kana yin sa to shi ma yana zama ne yana zama babba yasa aka rawaito daga Abdullah bin Abbas da saghira kama al-israr wala kabira kama al-tawba babu wani karamin laifi ne kana ci gaba da yin sa to shi ma babba ne babban laifi kuma in ka tuba to bai zama babban laifi ba ya zama wato ainihin karami to da haka matikar ka san wannan abu haramun ne to ka ainihin aurace masa kada ka yi shi Usman ne tafsiri suka ce wa hum ya'lamu alhalin suna sani wato fassara ta shine suna sani da cewa Allah ta'ala yana gafarta zunubai sai yasa ubangiji subhanahu wata'ala yake gafarta musu wato ainihin ya yafe musu wannan kamar yadda Allah ta'ala yake cewa alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-tawbata 'an 'ibadihi kun cewa Allah ta'ala shine yake karban tuba daga bayinka ba saboda haka ubangiji subhanahu wataala shine yake karban tuba daga bayinka idan sun tuba a cikin suratul shura yake wa huwa alladhi yaqbalu at-tawbata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anil sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun Allah ta'ala shine yake karban tuba daga bayinka kuma yake yi musu afwa kuma ya san abin da kuke aikatawa saboda haka babu wanda yake yafe maka zunubanka sai ubangiji subhanahu wataala masu cewa wajen su yafe maka ko kaje waje wani karo ke ke gafarta maka wannan wasan kwaikwayo ne kuma wasa da hankalin mutum ne kuma mai da mutum ma wawa ne duk wanda ya ce maka kaje wani zai gafarta maka da yukan ba ko zai sa ka aljanna zai baka aljanna ka yare na maka hankali ya dauke ka wawa ne Allah ta'ala shi ne kawai yake iya gafarta mutum a cikin suratul nisaa ubangiji ta'ala ce wa man ya'mal su'an aw yadhi nafsahu thumma yastaghfirullah yajidillahu ghafurur rahim dukkan wanda yake aikata mummunan aiki ko ya zalunci kansa shi ne aikata haramun sannan ya ga ina bi gafaran ubangiji ta'ala to zai samu Allah ta'ala wato mai gafara ne mai jin kai kuma zai gafarta masa saboda haka dole ne ya zama na ka dawwama akan istighfari neman gafaran ubangiji subhanahu wa ta'ala manzala ta ce kullukum khata'un wa khairul khata'ina tawwabun dukkaninku wato masu zunubi masu laifi ne amma mafi alkhairi masu laifi su ne masu tuba ko da aka kai dan adam tunda ba annabi bane ba za ka rubuta zunubai ba ko da kanana ne za a iya samun ka da su amma menene maganin su shine kai ta tuba kai ta tuba kana komawa zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala kullum kana istighfari to kaman kana wanke kanka yasa bin zo zai ke cewa wani istighfaru sabulu musaji wato istighfari sabulu masu sabon Allah ne kullum idan kana wanka da samu dauda a jikinka ba za a samu ba to haka ne in kana istighfari kana tuba tsakaninka da Allah to ba za a samu laifi wato da zunubai a tare da kai ba sai ubangiji ta lafi ulaika jazaa'u
ulaika jazaa'un maghfiratun من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين
وبنجي تعالى كأولئك waɗannan waɗanda aka faɗi siffofinsu na bayan Allah na gari masu gaggawa zuwa ga aljanna masu gaggawa zuwa ga gafaran ubangiji ta'ala masu tsoron Allah wanda aka tanadi aljanna don su masu haɗe fushi masu ciyar da dukiyansu fi sabilillah waɗanda suke yin afwa waɗanda suke tuba zuwa ga Allah ta'ala ba sa ci gaba da sabon Allah Allah ta'ala ya ce ulaika waɗannan jazaohum maghfiratun sakamakon su gafara ne min rabbihim da gojin ubangijin su wato Allah zai gafarta musu zunuban su gaba ɗaya sannan wa jannatun da aljannatai tajri min tahtiha al-anhar wanda ƙoramu na giya da zuma da nono yake gudana a ƙarƙashin su khalidina fiha kuma za su dawwama a cikin aljanna wa ni'ma ajrul amilin ma dalla dalalan masu aiki wato anan ubangiji subhanahu wa ta'ala yana faɗan sakamakon su waɗannan mu'minin farko gafaran zunubi idan Allah ya gafarta maka laifukanka ai tabbas aljanna za ta kai ba za a maka sakamako a kansu ba ke to Allah ta'ala ya ce musu zunuban sannan kuma an tanada musu aljanna wanda akwai koramu da suke gudana a ƙarƙashin na abubuwan sha daban-daban a nan duniya an ce korama to za ka samu ta ruwa ne kawai to amma koramun aljanna ba ruwa ne kawai ba duk abin da kake bukata na sha akwai korama na giya irin ta aljanna akwai korama na nono akwai korama na zuma akwai na ruwan ma akwai ma na jus duk abin da kake kwadai da ka samu a cikin kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce masalu jannati allati wa'ida almuttaqun fiha anharun min ma'in ghairi athirin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu wa anharun min khamrin lazzatin lisharibin wa anharun min aqalin musaffa wato dukkan aljanna waɗanda aka yi wa masu tsoron Allah alƙawarinta ita ce tana da ƙoramu wato inda ruwa yake gudu a ƙarƙashinta to ƙoraman akwai na ruwa wanda baya canjawa ruwan duniya yana canjawa sai daga ya in ya daɗe yana zaune ko a cikin firij ne in ya daɗe babu wuta to sai daga ruwan ya canja gaba ɗaya to shi wannan ƙorama ruwan aljanna baya canjawa yadda yake a haƙai kuma ba a fidda a tashi ba sannan haka nan akwai ƙorama na nono wanda baya tsami nonon duniya in ya daɗe yana tsani yana canjawa ɗanɗanonsa na canjawa amma kawai za ka ga nono yana gudu kawai daga gidanka na aljanna sai ka sa kofi ka ɗiba ka sha wanda ba ya canjawa akwai ƙorama na giya mai daɗi wanda ba ta sa ciwon kai ba ta sa amai ba irin giyan duniya ba wanda duka yan aljanna za su amfani da wannan ba su shagi a lahira kumori jiya mai daɗi wanda ba za ta sa ciwon kai ko zazzabi ba za ta ɗauke maka hankali ka je kana tona azirinka ko kana baƙin lafiya amma manzon Allah ya ce man shariba al-khamra fi dunya lan yashrabha fi al-akhirah wanda ya sha giya a duniya ba zai sha ta lahira ba to da haka idan kana son giyan aljanna to kar ka sha ta duniya in ka sha ta duniya ba za ka sha ta aljanna ba to da haka za ka samu wannan koraman sannan akwai korama ta zuma zuma kuma ta tafiya in ji Ubangiji ta'ala haka za ka dinga gudu kana ji ba kana sha ka san giyan duniya sai an tace ta inda yanda aka ɗauko ta daga wurin itacen ta nan haka za ka sha ta to lallai za ka sha wahala zuma kai afuwa zuma duniya sai an tace ta ake shan ta in aka ɗauko ta yadda take a jikin itace to akwai dutti a cikinta akwai kayakaya akwai dutti itacen to idan ka sha ba za ka ji za ka cutu to da haka sai an tace ta to ita giyar lahira kuma dama tatacciya giya abin nan zuman lahira akuwa ita kuma tatacciya ce da ba ta buƙata haka Allah ta'ala ya halitta ta kuma ba kashin kuda ba ne saboda zuman duniya kashin kuda ne ko aman kuda wannan kudan zuman shi ke amai ko ya ba haya shi ne wannan ainihin zuma ne to ita kuma ta lahira an halitta ta ne musamman wato alijan yan aljanna ya sa ta zama tatacciya wannan ni'imomi ne da Ubangiji ta'ala ya tanada wa bayansa wanda akwai ninkin banikinsu da wanda za ka iya tunawa da wanda ba za ka iya tunawa ba da 'ya'yan itatuwa daban-daban wanda Allah ta'ala ya ba da labari a aljanna inda dukkanin wannan ya tanade shi ne domin yin aljanna sannan Allah ta'ala ya ce wa ni ma ajrul amili ma dalla da sakamakon masu aiki a sai masu aiki ne suke samun aljanna ba za ka samu aljanna ba sai ka gyara imaninka sai ka gyara ayyukanka sai ka gyara ɗabi'unka sai ka zama mai da'a wa Allah ta'ala sai ka zama mai bautan Allah kafin ka iya samun aljanna mai kasala ba ya samun aljanna don wani manzara fa ce wa sil'atullah abun nan sil'atullah wa sil'atullah ghaliya aljanna abun sayarwa ne na Allah abun sayarwa Allah yana da tsada ko duniya ne ka son ka ji daɗi abubuwa masu tsada za ka saya kafin ka ji daɗi to ballanta na aljanna wanda babu wani abu da za ka kwatanta shi a duniya wanda ya kai aljanna babu shi to kaga kenan sai ka yi aiki ya ga kawai ba za ka zo ka kwanta kana kasala baka ji san ji sabon Allah baka yi wa Allah ta'ala da'a baka ce za ka shiga aljanna ya sa Ubangiji ta'ala ya ce innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wa la hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun wadanda suka yi imani suka dawwama wajen da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan su ne 'yan aljanna wanda za su dawwama a cikin ta kuma sakamako ne na ayyukan da suka yi kaga a tace kai aiki kafin ka shiga yasa 'yan aljanna sai a ce musu kulu wa sharabu bima aflaftum fil ayyamil qadiya kusha kuci kusha kulu wa sharabu bima aflaftum fil ayyamil qadiya kuci kusha lima aflaftum saboda ayyukan da kuka yi a can baya a kwanakin da suka shuɗe shi ne a duniya saboda haka duk abin da za ka samu a aljanna sakamako ne na aikin da kai a duniya idan ba kai aiki ba ba za ka samu ba wannan ita ce ka'ida saboda inda zai sa ka shiga aljanna imaninka da ayyukanka na gari sai dai Allah ta'ala ya ƙara sakamakon ya nimnin kaladan fiye da aikin da kai sai ka je ka samu wato sakamakon ya ji aikin da kai amma in ba kai aikin ba to ba za ka samu wannan wato ainihin sakamakon kwata-kwata ba saboda haka Ubangiji ta'ala ya tare da bayansa na garin nimomi masu yawa kamar yadda ya faɗa a adatu lil ibadi ma la aynu ra'at wa la udhun samiat wa la khatara ala qalbi ahad itina ala qalbi bashar itina kana da bayina na gari wasu ni'imomi a aljanna wanda kunne bai taba ji ba ido bai taba gani ba zuciya ba ta taba darka shi ba na ni'imomi itina kana da musu a aljanna ko tunanin wani abun baka taba yi ba wala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaan bima kanu ya'malun saboda haka mutum bai taba tunani abu ba ma Allah ta'ala ya tanada masa ni'imomi a cikin aljanna wanda bai taba tunanin su ba kai tunanin abun ma ba za ka yi ko a nan duniya akwai ni'imomin da kai baka taba ganin su baka taba tunanin su ba nan sana wato ainihin a aljanna sai Allah ta'ala ya
qad qalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana 'aqibatul mukadzibin هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن
بنگیجی تعالی سے خاضہ برقر کو قد خلال من قبلكم سنن تو ابن دیو فارو آیا کن اہدو ابن مرد داتی بیون سبی داتی وان فسن چوان انچ گلبا اکن کو اپچین یاکی اپر کو سن چی نسرا اپچی اکچ گلبا اکن کو دگبا کم سکا زودی سکا پتن سکی کافر تو ابن دیو فارو اپچی انبائی داتی wanda ba dauki fansan ka ba a wannan yaki shine an kashe musulmi sun ka bai wanda suka yi shahada an ji wa manzala kama ciwo an karya masa hakori an fasa masa fiska an fasa masa to da aka an shiga cikin damuwa kwarai da gaske to shine Allah ta'ala a nan yake rarrashin musulmi yake ce musu abun nan kad kalan min qablikum sunan ai akwai sunnoni da suka shuɗe kafin ku wato sunnar Allah subhanahu wa ta'ala wajen halakar da dukkan waɗanda ba su yi imani da shi ba waɗanda suke adawa da musulmi waɗanda suke wato yaƙi da annabawan da aka aiko musu to amma yaya ta kaya sunnar Allah shine ya halakar da su ya gama da su to karku da ku karku ɗauka cewa wannan galba da Qurayshawa suka ci a kanku a yaƙin Uhudu shikenan wai ta kare yanzu sun gama cin galba a kanku a akwai lokacin da za ku zo ku rama kuma za ku fi ƙarfinsu nasara a gare ku take a ƙarshe ko da a nan sun ɗan samu ɗan wani galba kun ci Allah ta'ala ya ce fasiru fil ardi ku yi tafiya a bayan ƙasa mana fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin ku duba ku ga yaya ƙarshen wato waɗanda suke ƙaryata manzanni ya kasance ku yawo a bayan ƙasa ku je ku duba lumatan da suka gabata waɗanda suka saba wa annabawansu suka kafirce wa Allah subhanahu wa ta'ala wai a ƙarshen su ya zama ne ƙarshen su shine Allah ta'ala ya halakar da su ya tumɓuke su sun zama tarihi shine kaman Adawa kaman Samudawa kaman Fir'auna da jama'arsa mutanen annabi Nuhu mutanen annabi duk in ka je garuruwan da suka zauna sun zama tarihi ne Ubangiji ta'ala ya azabtar da su ya ɗanɗana musu kuɗarsu kamar yadda Allah ta'ala ya ce alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad ila madatil imad allati lam yuhlak mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna bil awtad alladhina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al-fasad wa qabba alayhim rabbuka sawta adab inna rabbaka labil mirsad da adawa da zamudawa da fir'auna duk da kafirkin da suka yi da nuna karfi da suka yi a duniya amma ubangiji ta'ala ya ɗanɗana musu kudansu sun nuna girman kai sun nuna sun fi kowa ƙarfi amma Allah ta'ala ya saukar musu da azaba ya hana kan su kowanne mun karanta tarihin sa a tafsiri a baya dukkanin su ba wanda suka kai labari kuma Allah ta'ala ya ce inna rabbaka la bil mirsad ubangijin ka yana nan a madakata yana kiran su wannan azaban duniyan ba ita kadai bane akwai kuma azaban lahira wa aqa bi ali fir'auna سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب واتو متان فرعون دا جماعة دا سن شقاوه أن هل كردسو كما أتكين قبر برانسو أنا عذاب كردسو كون دوك تيدا ودا إن أي تايتا دياما موضاة تياشي قدسو عذابا دا تكوى فاقا دا عذابا الدنيا دا عذابا قبري دا كون عذابا واتو عيني من الاهرة سو داك عذابا لي كان عذابا to ku lura da tarihin wannan mutane ba ko innan ma su ma haka da suka kasance ubangiji subhanahu wa ta'ala yace kamar yadda ya halakar da wannan mutanen haka nan kuma zai halakar da wato wadanda suka yaƙe ku a yakin ku ya dandana musu kudan da dai don su tuba sun koma zuwa ga Allah to da haka wannan abin da ya faru a yakin Uhudu don ya zama wa'azi ne ya zama gargadi ne ya zama jarrabawa ne ya zama tunatarwa ne saboda haka kar ku dauka cewa addinin musulunci addini ne bulut wanda in ka shiga kawai za ka je ka ɗebi ganima ne a in haka ne munafukai sai su yawa a cikin addini akwai wahala a cikinsa akwai jajircewa sai an yi hakuri kafin za a wato iya yin sa yadda ya kamata sai Allah ta'ala ya ce haza bayanu jinna wannan bayani ne ubangiji ta'ala ya ke mutane wato alqur'ani nan bayani ne Allah ta'ala ya ke mutane dalla dalla na al'ummatan da suka gabata ya suka kare da annabawansu ya ta kaya musu to da aka kenan so shine Allah ta'ala ya ke barwa domin su zama wa'azi su zama izina Allah ta'ala ya ce wa hudan kuma shiriya ne alqur'ani wa maw'idatun wa'azi ne lil muttaqina kama su qur'ani wa'azi ne qur'ani gargadi Qur'ani bayani ne akan aqida, bayani ne akan shari'a, kissoshi ne, tarihi ne na al'ummatan da suka gabata, domin ya zama maka izina, ya zama maka wato ainihin wa'azi. Sai ga Allah Ta'ala ya ce, "Haza bayanun linnas." Bayani ne ga mutane na abin da ya faru a baya don su a gaba. Kuma yake shari'a ne, yake kuma wa'azi ne ga masu sauraron Allah. Shari'a ne ga zukatan mutane, wa'azi ne mai tsawatarwa wanda zai hana ka sabawa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Da kan kana bin Al-Qur'ani zaka samu shiriya kuma zaka wa'azan wannan kamar yadda Allah Ta'ala ce alif lam mim zalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin wato Al-Qur'ani babu shakka a cikin sa daga Allah yake kuma shiriya ne ga masu wato ainihin tsoron Allah saboda haka masu tsoron Allah Qur'ani yana zame musu wato ainihin shiriya kuma Allah Ta'ala ce inna hadha al-Qur'ana yahdi lil lati hiya aqwam wannan alqur'ani yana shirwa zuwa ga tafarkin da yake kowanne daidai shine tafarkin wato ainihin shiriya tafarki na ubangiji subhanahu wa ta'ala sai da kai don ka bi alqur'ani ba za ka bata ba za ka zama akan shiriya kitabullahi afdalu kulli ilmin bihi ajla wa ujla kullu zulmin wa la abqi bihi badalan batatan walakin astazidu bihi ulumi kitabin allah shine mafifici wato shine mafificin ilimi kuma shine ake yaye duku na jahilci da na bata da na bidiyoyi da shi saboda haka idan qur'ani bai zama maka shari'a ba to babu wani tafi kuma da zai zama maka shari'a ubangiji ta'ala ya ce lil mutaqin wa maw'izatun lil muttaqin shari'a ne wa'azi ne ga masu tsoron Allah sai aka kimanta masu tsoron Allah aka ce su ne masu wa'azantuwa saboda me saboda galibi mai tsoron Allah shi yake daukan wa'azi idan mutum ba da tsoron Allah za ka zo kai ta yi kai ta yi ko a jikinka da zai shiga in ka ga wa'azi na ratsa mutum to akwai tsoron Allah a tare da shi sai ta Allah ta'ala sai ce yana Qur'ani shari'a ne ga masu tsoron Allah kuma sai ce wa'azi ne gargadi ne ga masu hankali hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadakkaru ulul albab masu ilimi ba su daidai da marasa ilimi ba masu azantuwa su ne masu hankali sune wanda suka san ya kamata su ne masu tsoron Allah ko da haka idan akwai tsoron Allah a tare da kai to za ka zama mai karɓan wa'azi in babu tsoron Allah kuma duk wa'azin da ake yi bayan kunnen ka yake mai yake wucewa laqad asmata law nadaita hayyan walakin la hayata liman tunadi wa law naran nafakhta bihi adaa'at walakin anta tanfukhu fi ar-ramadi da ra'ayi kake kira zai amsa maka amma kana kira majinji ne inda wato ainihin garwani ne kake kurawa sai kaga wuta ta tashi amma kana kura toka ne toka ba zai tare maka da wuta ba to haka nan mutumin da Allah Ta'ala ya yunki a zuciyansa ya rufe zuciyan babu tsoron Allah to wa'azi ba shi ba duk wa'azin da zaka yi kawai sai dai shi amma ba zai amfani da shi ba to shi ta Allah Ta'ala yake cewa alqur'ani shiriya ne wanda yake na masu wato ainihin tsoron Allah sai Allah Ta'ala ya ce wala tahin
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداومها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين
Ubangiji ta ala ce wala tahinu kada ku yi rauni kada ku ga abin da ya faru da ku a Uhudu na matsaloli ya sa ku rauni wala tahzanu kar ku yi baƙin ciki wa antumul a'launa ku ne madaukaka in kuntum mu'minina mafi ƙarfin kasance mu abin da ya faru a Uhudu kar ya zo rika ku in dai kuna kan imanin ku to kuma ku ne madaukaka abin da ya faru a Uhudu shine hazima wato an samu matsala a yaƙi har aka ci galba a kan musulmi da sababin kuskuren da waɗanda aka tsora a kan jabalin roma suka yi maza kuma ya tsora su su hamsi ya ce kar ku bar wannan wajen ko mu kai nasara ko ku kai nasara to amma kuma sai suka bar wajen da suka ga musulmi su yi nasara wannan har ya sa su kafirin suka zagayo ta baya suka mutu ruwan kibiya suka karkashe su sannan kuma suka je suka afka musulmi to wannan matsala da aka samu kada ta wato an hinda ne ku kada ta sa ku yi rauni ku ga cewa a ai yanzu kan kafirin sun ci galba a kanku a an karkashe manya-manyan jarumai kamar irin sun hanka da sauransu to wannan karya wato an yi daga muku hankali yadda Allah ta'ala ke rarrashin su an yi ta wala ta hinu kar ku yi rauni ka san abokin gaban kan ya ci galba a kanka to za ka ji cikin ka yayi haka a kada ku yi haka wala ta zanu kuma kada ku damu ai shi ma nasara ne wannan abin da aka yi nasara ne wato da za a ce yaƙin nan duk inda aka ce za a ci galba duk inda aka je galba za a ci a shi kenan sai ya zama munafukai ma za su zama mayaƙa amma in dai in an je ana shan wahala to kaga za a tace munafukai da waɗanda suke wato ainihin mumini Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ku ne maɗaukaka matuƙar kuna nan akan imanin wato ƙarshen al'amari zai zama naku ku ne masu nasara wannan ko ya faru a yaƙin Ahzab domin ba an yaƙin Uhud ne a shekara ta uku sai aka yaƙin Ahzab a shekara ta biyar wanda kafirin suka gama taron dangin su gaba ɗaya da Qurayshawa da Ghatafanawa da ƙabilun da suka bi suka zo da su kurmushe musulmi a Madina amma Ubangiji ta'ala ya aiko mala'iku da iska suka taimaka musulmi aka fatattake waɗannan kafirin gaba ɗaya to sun gama kure wato taron dangin su da tanadi sun zo ba su yi nasara a kan musulmi ba to tun daga wannan lokacin babu wani kafiri da ya sake tsokanan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya ji kaga dai yakin Uhud har gida aka zo yakin Azab har gida amma tun da aka yakin Azab aka fatattake su to daga nan ba su sake tsokanan musulmi ba sai dai musulmi su yi su kame su yaƙe su a garuruwan su yasa da aka gama yakin Azab manzon Allah ya ce al'ana na kazuhum wala yaqtuna yanzu kan sai dai mu neme su mu yaƙe su amma ba su yi su zo su yaƙe mu ba to kaga ai ya zama ɗaukaka kenan to da aka yakin Uhud da aka yi shimfiɗa ne na wata ɗaukaka da musulmi za su samu a duniya da wata galba da za su ci akan kafirai wanda kafirai ba za su sake cin galba a kansu ba yasa dama sunna ta Ubangiji ta'ala idan yana son ya ɗaukaka ka ya ɗaukaka darajarka to sai ya jarrabe ka tukuna sai ka shiga matsala da jarrabawa sannan sai zai ɗaukaka darajar mihanul fata yukhbirna an fadli fata والنار مخبره بفضل العنبري wato da abun nan matsaloli da dan adam yake samu da jarrabawa suna nuna cewa akwai daukaka da zai samu akan gaba anan gaba kamar yadda turaren wuta ana kona shi yana kare ni yana kare daraja shi yasa suka ce qaza'inul minani ala qanatirul minani wato taska na baiwa yana kan kadarkon jarrabawa taska fito na alheri da baiwa da ubangiji subhanahu wataala zai maka da darajoji to sai ka haye wata gada ta jarrabawa kafin ka samu wani to da aka haye wannan jarrabawan ko ta yakin Uhud shi kenan kuma sai Allah ya kawo yakin Ahzab wanda aka ga bayan kafirin gaba daya daga nan aka karye lokacin su sai zamana ba su da wani wato abin nan wani nishaɗi ko wani ƙarfi wanda suke gani za su yaƙi musulmi da shi sai dai musulmi su je su yaƙe su amma ba su yaƙi musulmi daga baya ba kaga ba an yakin Ahzab aka yakin Khaybar yakin Khaybar musulmi ne suka kai hari suka je har Khaybar suka yaƙi Yahudawa bayan nan an yi yaƙin Banu Qurayza mutum ne suka yaƙi Banu Qurayza bayan nan an yi fatahu Makka mutum ne suka tafi har Makka suka je suka yaƙi wato ainihin kafirai kuma an yi yaƙin Tabuka nan ma mutum ne suka tafi har Tabuka suka fatattaki kafirai kaga tun daga nan Allah ta'ala sai ya ɗaukaka musulunci da musulmi da sababin haƙurin da suka yi to sai Allah ta'ala ya ce in yamsaskum qarhun idan rauni ya same ku a yaƙin Uhud kun ji ciwo faƙan matsar ƙauma ƙarfu mini to su ma kafirin abokanin gabanku ai wani rauni ya same su irin wannan rauni wato shi ne a yaƙin Badar a yaƙin Badar an fatattake su an kashe mutum saba'in an kamo mutum saba'in to su ma kuma a yaƙin Uhud mutum saba'in sun yi shahada ka ke nan abin da ya same ku a yaƙin Uhud ai su ma irin sa ya same su ko da haka kada ku yi rauni saboda wannan su da aka ji musu cewa a yaƙin Badar aka kashe mutum saba'in wannan ya sa ba su zo yaƙin Uhud ba ne ai sun zo yaƙin Uhud bai sa sun yi rauni ba to kuma kar ku yi rauni kada ya zama da nan gaba in sun ce za su yaƙe ku kuke ba za ku iya ba su ma sun samu wannan matsalar ba su yi ƙasa a gwiwa ba kuma kar ku yi ƙasa a gwiwa manzo Ubangiji ta Allah ce wa tilkal ayyam waɗannan ai kwanaki ne ni dawiluha bainan nas da muke ci tuya su a tsakanin mutane wato wataran ya zama kai ne da nasara wataran kuma ai nasara akan ka yawmun laka wa yawmun alayk wataran kai ne da nasara wataran ai nasara akan ka al-harbu sijalun haka laraba suka ce yaki kewayawa yake yi yau in kai galba gobe kuma za a yi galba zaka za a yi galba akan ka shi yasa Abu Sufyan bayan an gama yaki lokacin bai musulunta ba ai ya zo ya yi wa wato musulmi dariyan gayya daga cikin abin da ya faɗa ya ce yawmun bi yawmi badrin wal harbu sijalun mun rama abin da kuka mana a yakin Badar dama yaki kewayawa yake wata ran ku yi nasara wata ran a ci galba a kanku to kaga wannan shine al'ada na yaki to don an ci galba a kanka ai bare sa kai rauni ba kai ma wata ran zaka ci galba a kan me a kan abokin gabanka ubangiji ta'ala ya ce waliya'lamu Allahu alladhina amanu Allah ya haka ne don ya bayyana da wa'inda suka yi imani kuma ya bayyana da su waye kafirai a wasu waye munafukai ko da haka da aka zo tafiya yakin Uhud ai mutum dubu aka tafi amma a hanya mutum saba'in mutum 300 suka dare munafukai suka ce ba za su iya ba su ba su suka shi kansu akan abu da kan me yi to kaga yakin nan da yayi dadi ai duk inda za a je yaki kafin munafukai za su je to don a gane su waye mu'mini su waye munafukai yasa da za a tafi yakin da muka suka dinga kawo uzuri na ƙarya a ni wallahi ba ni da lafiya a matata waye suka dinga kawo uzuri na ƙarya kaga ta nan Allah ya tona musu asiri to da ake yakin duk in kaje za a yi nasara ne a ce zo ganima kowa ma ba sai zo mayaki ba har muna fuka sai zama mayaka to Allah ta'ala ya ce yayi haka da zan ya bayyana da su waye masu imani na gaskiya wanda za su doge akan yakin ko da dadi ko babu dadi sannan kuma su wane ne waɗanda suke munafukai wanda in sun ga wuta za su koma baya Allah ta'ala ya ce wa yattakhidha minkum shuhada kuma Allah ya riƙi masu shahada a cikin to idan ba a kashe musulmi a wurin yaƙi ta za a samu shahidai wanda shahada kuma abu ne mai daraja kamar yadda za mu yi bayani a kan gaba Allah ta'ala ya ce wallahu la yuhibbu zalimin Allah ba a son azzalumai su ne kafirai masu zaluntar kawunan su Allah ta'ala zai musu azaba ubangiji ta'ala ya ce idan ma kun samu rauni an karkashe ku a yaƙin Uhud kuma an ji muku ciwo to ku sani su ma an musu irin wannan a yaƙin Badar kuma yaƙi dama haka ya gada yau kai nasara gobe kuma ai nasara wato ainihin a kanka kuma shi yaƙi imma nasr wa imma shahada ko dai kai nasara ko kuma kai shahada to ita shahada ma ai nasara ne domin aljanna ne kai ce zaka tafi yasa Allah ya hikimansa ko da a ce an ji wa musulmi rauni an karkashe na kashewa to ai kuma wata daraja ne kuma a kanka manzala kuma yake idan mutum ya mutu yana da rauni a wajen yaƙi zai tashi ranar alkiyama jini yana zuba a jikinsa allawru launun dami wa rihu rihu launin na jini ne amma kuma ƙanshin alhiski jini yake to da haka duk wannan raunin da aka maka haka zaka tashi ranar alkiyama sannan kuma kai shahada ko tambayar kabari ba za a maka ba zaka tafi wato ainihin aljanna ta ne saboda haka wannan jarrabawa ce daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala domin ya gama su imani da gaskiya su wane ne za su sadaukar da rayukansu domin ɗaukaka addini na su wane ne za su sai da ransu domin ɗaukaka addinin Allah inna la yashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah to da haka Allah ya riga da kawunan ku zai ba ku aljanna shi ne ku je ku yi hali to wane ne zai ba da ransa don ɗaukaka addinin Allah kaga ta wannan yakin ake ganewa ta mutuwa a wurin yaki ake ganewa to Ubangiji ta'ala yakan bada wato ainihin nasara yakan bada nasara a wajen yaki kuma yakan jarrabi mayakan kuma sai zama a dauki shahidi a cikin su to shi din ma nasara ne a hakika ko da a zahiri ba nasara bane amma a batini nasara ne idan kai shahada Ubangiji ta'ala ce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun kar kai tsammanin wanda aka kashe fi sabilillahi wanda suka yi shahada kar ka dauka su mutu ne a suna nan suna raye a wajen Ubangijin sai na azurta su arziki na musamman to da aka ce nan wanda ya mutu a wurin shahada ma Ubangiji ta lafiya karkace ya mutu don yana wata irin rayuwa wanda ta fi ta duniya kai kana raye a duniya amma jin daɗi ka bai kai nasu ba a irin rayuwar da suke a kabarin su kaga rayuwa ce ta wato ainihin musamman hadisi ya tabbata a cikin Sahih Bukhari manzon Allah ta kuma ya ce babu wani mutum da zai shiga aljanna ya so a dawo da shi duniya bayan ya samu ni'imomi na aljanna illa shahid sai dai shahidi ba wanda zai mutu a biya shi bata shi aljanna a jawabce shi a ce to yaya zaka koma duniya sai zan koma a saboda ai zai ji tsoron ko idan ya dawo duniya din da zai sake komawa aljanna sannan kuma ya san abun da ya samu a aljanna din ya fi na duniya ko min mulkin ka ko min dukiyarsa in an kwatanta ni'imar da yake ciki a cikin na aljanna ba za a ma kawo magana ni'imar duniya ba to me zai mai da shi duniya ai duniya kan gidan wahala ne a wurinka to amma sai shahidi shahidi in an ce maka yanzu idan ka idan aka yanzu idan aka ce ka koma duniya zaka koma sai ce wallahi ko sau goma ne zan koma duniya a take kashe ni in dawo lahira saboda me maza kuma ce saboda abin da ya gani na darajawa a lokacin da ake ɗaukar ransa to da ka shahidi lokacin da yake shahada ake ɗaukar ransa ana karrama shi a daraja shi a ɗaukaka darajarsa a nuna masa gidansa na aljanna wannan darajar da aka nuna masa da karrama shi da aka yi wallahi sai ya buri ina ma ya sake dawa a kashe shi ya shahada ya sake dawa ko da zai kai sau goma ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wata irin karama ce wata irin daraja ne ka shiga aljanna kuma ka kai ga wani abu mai daɗi na daraja a fito da kai aljanna ka same shi kafin ka sake dawa ka yi kenan shahada ba karamin nasara ba ne so waɗanda suka yi shahada a yaƙin Uhud ai su nasara ne a wurinsu saboda haka wato su kan ma ba su da matsala sai dai ku ji yayin an kashe wani wani ya yi shahada amma su kan hakan din ya fi musu akan ma a ce sun dawo da me da rayukansu ko da dukiyoyi saboda haka kenan abin da ya faru a yakin Uhud shi ma nasara ne ga mu'minai ubangiji ta'ala ya ce baya son azzalumai ma'ana zai azabtar da su a nan duniya da lahira shi azzalumi baya kubuta duk azzalumi kar ya tsammani wai zai kubuta ubangiji ta'ala ko a nan duniya ko a lahira manzon kuma ya ce inna allaha la yuzli lizzalimi hatta idza aqadahu lam yuhlik Allah ya kan jinkita wa azzalimi idza zalunta fi dai amma ran da ya kama shi fa da kuke haka ba kuma tun a nan duniya ya kai azzalimi ne kana cikin bayin Allah saboda wata maslaha taka ka zalunci bayin Allah wallahi komai mulkin ka sai Allah ya kama ka a nan duniya sai Allah ya jarrabe ka kafin a je lafiya idan ka masu zaluntan bayin Allah saboda wata maslaha na so da wata bukata nasu suna zaluntan talakawa wallahi su ji tsoron Allah Allah sai ya kama su ranar alkiyama kuma tun a nan duniya Allah sai ya tantana musu kudansu kafin a tafi lahira saboda haka a juri zuwa rafi abun a hannun ubangiji subhanahu wa ta'ala yi ba za ka kubuce wa Allah ba Allah zai iya maka jinkiri inna allaha yumli wa la yuhli Allah ya kan maka jinkiri amma ba zai kaje ka ba kai ne kake gani ya tare ka akwai ranar idin lafi ran da Allah ta'ala zai gama ka tun a nan duniya kafin ka tafi lahira sannan ka je ka tsada na lahira manzo Allah kuma yake ka karanta in ka dama wajen ubangiji ta'ala wa kadhalika aqad rabbika idza aqad al-qura wa hiya zalimatun inna aqdahu alimun shadid haka nan Allah ta'ala yake kama azzalumai idan ya kama su kama ka mai tsanani ne kuma kama yana nan inna rabbaka labil mirfaq ubangijin ka yana nan a madafata kuma sai ya kama ka ya tantana maka kuda saboda haka mu ji tsoron Allah mu koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shine yafi wallahi duniya ba komai ba ce sai ka je lahira ka gane kuskuren ka Allah ta'ala ya ce wa yumahhisallahu
alladhina amanu wa yamhaqul kafirin أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون
بنجي تعالى يكي وليمحشف الله الذين آمنوا الله يجر بيكو أياك الحكوم كنت عموما تدوري دبن دبن أما يا إحاك نيدو من يتحاج وطن جسف إيمان أقام سواي مبيني سواي منافق ko kuma domin Ubangiji ta'ala ya tsarkake waɗanda suka yi imani ya gafarta musu zunubansu da sababin matsalan da suka samu a wurin yaƙi idan suna da zunuba ko kuma ya ɗaukaka darajarsu idan ba su da zunuba sannan mu yan haƙal kafiri kuma Ubangiji ta'ala ya halakar da kafirai wato Allah ta'ala ya kan jarrabi مؤمنی دیاکی دومین یہ سرکا کی دلوکن خود مزیفا خود بلا دکھا بلا انتا جفا رو دکھئی تو اوگنگی جی سبحان و تعالی یا تو راما کشینی بادوں با اتون قبل دومین یا کن کریم قدر با جیسا جی اشد دونا سی بلا ان الانبیاء ثم الامبر بالام وندے کی کوئی شگا مزیفا اکا پی جرما زتونی انباوا سنن سے متانے کے لیے سیما سبی موسو سے بات سبی موسو اللہ تعالی نا سنگی جی کن کن دکھن کتے جربے iza habba allah wa man ittalahu idan allah yana son mutane sai ya jarrabe su allah ya kan jarrabe ka don ka koma zuwa gare shi to dukkan jarraba wanda bata maka wa'adi ka koma zuwa ga allah ba to ka fadi a wannan jarraba ubangiji ta'ala ya ce yayi ne domin wato ya tsarkake su mu'minai ya jarrabe su don ya tsarkake su daga zunuban su kuma ya dauka darajar su sannan kuma ya halakar da kafirai amma inda Allah yake halakar da kafirin ina halakar da sunan shay'an fa shay'an da kadan a kariya wato an yi tunduke su kuma ubangiji ta Allah yayi haka ne shi kafuri Allah ta'ala ya halakar da shi a wajen jihadi an kakkashe su sun mutu mutuwa walakanci shi kuma mu'mini Allah ta'ala ya tsarkake shi ya dauka darajarsa ko ya azurta shi da shahada idan yayi shahada kuma shi ne wato abun neman ya faru kamar da ubangiji ta'ala yake cewa ya ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin ali tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum ya ko dan dokai imani bazan nuna muku wato wata kawari irin kasuwanci wanda in kun yi shi zai tsiratar da ku daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala ba azaba mai ranaki shine ku yi imani da Allah kuma ku yi jihadi ku yi imani da Allah da manzonsa ku yi jihadi don daukaka addinin Allah idan kun yi haka to ubangiji ta'ala zai tsiratar da ku daga azabar Allah akai jihadi hanya ce ta tsira hadisi ya tabbata daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wani mutum ya ce ya rasulullah ma balu mu'minina yuftanuna fi quburihim illa shahid bi riwayat hadisi yace wani ya ce ya rasulullah me yasa mu'mine ake jarraban su a cikin kaburburan su amma ban da shahidi me yasa ake wa mu'mine tambayan kabari man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyu sai an maka interview a kabari waye mahaliccinka abun bautanka waye menene addinin ka wane ne annabi ka amma shi shahidi ba a tambaya sa me yasa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kafa bi barikatin suyuti ala ra'atihi fitna ai waliyan hukuba kawai akan sa sun ishe shi jarabawa a duniya ya yi ganin wasiyan takobi a lokacin yaki wannan takobin ya walƙa nan wannan ya walƙa har yake gani ya halaka kawai zai bar duniya to wannan kawai ya ishe shi jaraba ba sai an masa tambayan wato ainihin kabari ba to kaga shahada ba karamin wato ainihin daraja ba ne sai Allah ta'ala yake am hasibtum shin kuna tammanin an tadkhulul jannata ku shiga aljanna walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum Allah ta'ala bai bayyanar da wanda suka yi jihadi na hakika a cikin ku ba wa ya'lamu as-sabirin kuma ya bayyana da wanda suka yi hakuri ai ba aka shiga aljanna ba sai Allah ya jarraba ka a gane kai mai jihadi ne tsakani da Allah kuma a gane kai mai hakuri ne to shikenan sannan ubangiji ta'ala sai ya shigar da kai aljanna to kaga aljanna ba abu ne mai sauki ba sai Allah ya jarrabe ka da yaki da abubuwa na tsanani na ibtila'i na rayuwa jarrabawa daban-daban cututtuka daban-daban wannan cuta da ta addabi mutane jarrabawa ne da mutane sun gane kawai ya kara musu imani da tsoron Allah shikenan sai a wuce amma sai aka dima wuce aka shiga hali na tsoro har abin ya je taba addinin mutane ya dinga ainihin tsoratar da jama'a aka ji tsoron abin fiye da yadda ake tsoron Allah Allah ta'ala ya kiyaye ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin wato ainihin wata aya yace am hasibtum an tadkhulul janna abin nan وبني تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مثلكم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب شن كنا تمان الله شقاء الجنة وبني تعالى بيجربيكم Allah bai jarrabe ku ba za ku shiga aljanna kamar yadda ya jarrabi waɗanda wato ainihin suka gabace ku sai abin da ya samu wa'incan na tsanani na bala'i ya same ku kafin ku shiga aljanna ubangiji ta Allah sai an wato tsanani na talauci da tsanani na rashin lafiya da na masifu daban-daban ya same su har san da aka girgiza su har suke faɗa har kalimar zai na cewa mata na surullah yaushe taimakon Allah zai zo har manzon su din yaga taimakon yayi jinkiri sai Allah ta'ala ya ce ala inna nasrullahi qarib taimakon Allah anan kute to da haka Allah ta'ala yana kawo sauki sa ga bayin sa amma idan suka yi hakuri to da haka ai hakuri a koma zuwa ga Allah ta'ala a cikin suratul ankabut ubangiji ta'ala ya ce a hasiban nas an yutrafu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ shin mutane suna tamani da su ce sun yi imani ne sai a kare su kai imani kuma Allah ba zai jarrabe ka ba sai kare ka haka Allah ta'ala ya ce ya jarrabe wanda suke kafin su kuma Allah sai ya bayyana da su waye imanin su na gaskiya sannan kuma su waye imanin su na ƙarya to da haka ko da imani ta ƙarya ne ba gaskiya bane ta hanyar jarrabawa ake gane shi ta hanyar bala'i da talauci mai tsanani da rashin lafiya da fitintinu da ƴan ta'adda sai Allah ya bayyana shi shin imaninsa na gaske ne ko kuma na ƙarya ne idan na gaskiya za ka tabbata kan imaninka in ƙarya ne ko wannan abin sai girgiza ka ya tafiyar maka da ainihin wato imaninka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce walaqad kuntum tamannawna al-maut za mu tsaya a nan insha Allah sai a majalisi na gaba za mu fassara wannan ayan وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مروان ما شاء الله
قال من أمبالا فتوريك جوا مالا نتنا دا وطير المورة تجاهنا وطير ما سنات تنجوك مكا يليك دا تباتا إيه في الدواء إيه مالا أقولي في النهات نيتا
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله حد ما جينا بايا كريا أزمي أبي سازنتي ما في إنغانتي كما كودا كاكاكو ما جينا مثال كاكاكو كاكي يا بيتو باكين كتي كما إذا شكاعد إيشي بذي كريا مكا أزمي ودومي ما جينا ياهوني كما إذا ياهو بايا كريا أزمي ولكن تنايا ما كريا أما كو غرونك كان أتكو كوا دشي كسكي شكوي كهد إيشي كهوتا كما أزمي كينانا نعم
ce mallan Allah ya kara wa mallan imani da tsoron Allah ce tambaya ta kamar haka yace menene hukuncin adashin da aka sa maka a kaida idan lokacin bada kuɗi yayi ma'ana zubi in baka zuba ba zaka biya tara ma'ana za a kara maka kuɗi akan asalin kuɗin adashin
to wa za a ba kuɗi in aka kara to adashi dai ku sani bada bashi ne a kaida kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba duk bashin da ya jawo amfani ya zama riba to da haka idan kuka hada dubu goma goma kuka ba wannan dubu dari to kaga fa mutun taran nan sun ba wannan bashi ne shi mutun ɗayan shi kuma zai zo duk wata sai ba wannan dubu goma kaga ya biya bashi kenan sannan ku take tara wannan bashin saboda haka ba a samun wani fa'ida a cikinsa idan ka ce sai ka masa tara ka zo kamar tara kai ka karbi wannan taran ko aka riba kaga lancin da ka jawo ya dawo maka amfani kenan to kaga ya zama riba kenan ka zo ba dubu dari ka dauki dubu dari da daya ko dari da biyu kaga wannan riba ta shiga cikin sa saboda haka in baka amince da mutum ba kwata kwata karka shigar da shi cikin me cikin adashi saboda haka idan an samu matsala yau to adashi na gaba kawai ku fitar da shi in ba zai iya ba amma ba a je a sa tara ana kuma wato kara wasu kuɗi ba na'am
malam sai masu addu'o'i musamman bayan Allah da ke fama da wannan yanayi sannan kuma wato yanayi ya hana su neman abincin su sannan kuma akwai wanda ya gina sabon gida kuma sabuwar amarya yana neman jama'a da malam sanya su addu'a Allah ya sanya masa albarka
to Allah ya sa albarka a gidan da kuma amaryan gaba ɗaya Allah ya ba da zaman lafiya Allah ya sa albarka a cikin auren wanda suke hali na kunci muna roƙon Allah subhanahu wataala ya fidda su a cikin kuncin da suke ciki Allah ta'ala ya kawo musu dauki Allah ya warware mana waɗannan fitintunan da muka shiga cikin su shugabanni su ji tsoron Allah su kawo mutane dauki idan an hada mutane fita neman abinci kuma a kawo musu abincin wani yunwa ne za ta kashe shi ba corona virus ne za ta kashe shi ba saboda ka ji tsoron Allah a cikin al'amarin da ake ciki mawadata su ji tsoron Allah su taimaka makwattansu da ƴan uwansu da waɗanda ainihin suke kusa da su waɗanda suka san halin da suke ciki kowa akwai bukatan ya bada nasa wato ainihin gudumawan a cikin halin da ake ciki domin a samu wato ainihin mafita Allah ta'ala ya yi mana masifa ya yi mana bala'i Allahumma adina fi man hadaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma ataita wasrif anna sharra ma qadaita fa innaka taqdi wa la yuqda alayka innahu la yuzillu man walayta wa la yu'izzu man adaita tabarakta rabbana wa ta'ala اللهم برحمتك أمنا واكفنا شر ما أهمنا اللهم برحمتك أمنا واكفنا شر ما أهمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بدن اللهم ارفع سخطك وغضبك عنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين